Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya ziyarci kasar Sin, inda shugaba Xi Jinping ne ya taimaka wa Najeriya tallafin dala miliyan 15 don kafa gonakin gwaje 50. Kushe ziyarar da babban lauya Femi Falana ya yi don ta shafi Amsar Lamu ne ya sanya tsohon akanta ma Findi Martani.
Lauya bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba.
An yi jiran cika shekara 2 da sace in matan ci ba kungiyar Greenberg a wagarin su ta yi maci na nuna tausayi da kiran dagewa don gano matan. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ce ba za a tilasta masa sauka daga kujerarsa ba biyo bayan shari'ar da yake fuskanta a kotun ɗahar ma'aikata. Masu sharhin yanar gizo Hafizu Gusau da Ahmed N. Salihu Bauchi na aza laifin takaddamar kasafin kuɗi kan 'yan majalisar.
Majalisa fa tamkar yanzu ya koma wajen wasar 'yar galagalan yara a Najeriya.
Shi yasa za ka ga ake ta faɗa kowa na so ya je zama ɗan majalisa ba. Ai anan ne ake yin kuɗin ai wajen ƙara ƙare da rage-rage na bajet.
Gwamnatin tarayya ta ce za ta sa kafar wando ɗaya da masu fasa bututun mai kamar yadda ta tunkari Boko Haram. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Aka to yanzu zamu shiga zauren mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa. Ga Nasiru,
to malamai kun ji yadda waɗannan mutane ke ta korafi, za mu fara daga gare ka Nasiru Gambo Malumfashi. Shin me zaka ce kan waɗannan kashe-kashe da suka yi bambanci da irin waɗanda ake samu a arewa maso gabas na 'yan ta'addan Boko Haram?
Wato wannan kashe-kashe sai mu ce kusan sakaci ne na gwamnatocinmu na jihohin waɗannan arewa maso yamma, musamman ita Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina da Kano. Wato harkar tsaro harka ce wadda idan ka ga ta fara daga makwabcinka sai kai tunanin cewa ka taimaka makwabcin nan ka ga yadda zai kai ƙarshen tashi, kuma ka ɗauki matakan da kai kuma za ka kare kanka. To abubuwa ne sun haɗu kusan guda uku suka kawo waɗannan abu. Na farko dai su hukumomin tsaro da ke waɗannan yanki ba su da cikakken bayanan tsaro na sirri na kan wannan kashe-kashe da suke faruwa a arewa maso yamma, musamman jihohin Zamfara, Kebbi da Kano, na waɗannan mutanen masu sace shanu da ake faɗi, ko kuma ma amuroba zai dai ba mu samu me za mu ce ba. Wato waɗannan ya ƙara kuma ta'allaka da tsananin talauci da ke wannan yanki wannan yanki ya samu kanshi. Wato hukumomin su wannan gwamnatocin waɗannan jihohi ya kamata a ce suna da wani shiri na musamman wanda zai ba su cikakken bayanan sirri na tsaro na wannan yanki gaba ɗaya, ba na jiha guda ɗaya ba. Saboda abu ne wanda misali idan ya faru yana faruwa a Zamfara, za su iya fita Zamfara su haɗa cikin Kebbi, yana Kebbi za su iya fita daga Kebbi su haɗa a cikin Sokoto, daga Sokoto za su iya haɗowa su ƙara dawowa cikin Zamfara, ko su haɗa Katsina, ko su haɗa cikin Kano. Abu ne wanda yake buƙatar wato haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe guri guda dan a tunkare shi baki
ɗaya. Awal Sharif, kai ma za mu je gare ka kafin mu sake dawowa, don ina da wasu tambayoyi watakila da nake so nayi wa shi Nasiru, tunda in ka kula ya fara kawo maganan bayanan sirri. Awal, na tabbatar duk waɗannan jihohi akwai membobin wannan ƙungiyar ta Gizago, waɗanda kuma na san kafin ka shigo zauren nan naji kana ta waya da su saboda samun tarin bayanai. Shin me zaka ci kan waɗannan kashe-kashe da wani lokacin su lafa wani lokacin kuma sai su saki dawa?
To bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda ka tambaya dangane da abubuwan da suke faruwa a jihohin arewa maso yamma, bari mu dauki inda abin ya faka mari wato ita kanta jihar Zamfara. Jihar Zamfara zamu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda wasu ibtila'i da Allah yake garabtata da shi a dan wannan lokaci. Matakin farko jihar idan ba mu jama'a bismanta ba ta yi fama da cutar gubar dalma, wanda wannan cuta ta gubar dalma ta nakasa yara da abubuwa da yawa da al'ummomi da yawa a yankuna da yawa, wanda sai da gwamnati suka fa'ita shi da sauran hukumomi daga kasashen waje aka samu aka kawo dauki aka samu aka kashe wannan matsala. Sannan matsala ta biyu akwai abinda ake kaman fansa garkuwa da mutane ayi dauki fansa har abin ya kai ana daukan sarakuna da ma manya-manyan mutane ana garkuwa da su domin neman kudin fansa, wanda kuma waɗannan mutane mafi akasari da suke yin irin waɗannan abubuwa da yawa sun san gurin ko kuma ƴan gurin ne ko kuma suna da kyakkyawan sanin yadda al'amura suke gudana a wannan yanki. Wannan matsala kowa yana sane da cewa an yi haka ba ɗaya ba biyu ba a jihar Zamfara. Sannan matsala ta uku shine wanda zamu tattauna ko muke tattauna akan wannan abu shine na maganar fashi da makami da kuma daukewan wato al'amarin tsaro din nan. Jihar Zamfara jiha ce wadda kusan zaka iya cewa tana da karkarori da yawa, ma'ana ƙauyuka waɗanda suka shiga suka fita ko kuma in ce sun yanka sun shiga wani yankin daga wani yankin sun shigo wannan yankin. Sannan kuma tana da daji wanda dajin ya hada tsakanin jihar Kaduna wanda ya tashi daga Kano ya shiga Kaduna kuma ya shiga yankin Zamfara har ya can Kebbi. To kaga wannan daji kusan babban daji ne wanda kusan waɗannan al'ummomi da yawa da mafi akasarin su manoma ne da makiyaya dole su yi amfani da wannan daji wajen miyan bukatunsu. To sai kuma ga wannan matsala ta kashe-kashe ɗin nan wanda ba za mu iya cewa abun yanzu ya ƙare ba, abu ne da zaka ce ya danganci an daɗe ana yin sa kamar kusan shekaru kusan 6 zuwa yanzu. Irin waɗannan abubuwa sun faru a ƙauyuka da yawa. Akwai wani ƙauye da ake kiransa Dan Sadau, inda wannan ƙauye kusan a ƙaramar hukumar Maru an kashe mutane fiye da 123 kuma aka ƙauna mafi akasarin ƙauyuka. Haka kuma an kai irin wannan hari a ƙaramar hukumar Bukuyan, wanda shi ma an kashe kusan mutane 5 kuma an sace sama da shanaye 100 da tumakai da awakai. Haka kuma akwai wani ƙauye da ake kiransa Lingyado, wanda shi ma an kashe mutane sama da 19 kuma aka ƙona gidajen. To irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa. Akwai ƙauyuka da dama da zan iya bayanin cewa wannan masifa ta faru. Akwai ma na bayan nan akwai ƙauyen Cigama wanda aka kashe mutane 37 kuma aka kwashe dabbobin aka kuma awun gaba da kusan dabbobi da awakai, wanda waɗannan mahara kamar yadda ake faɗa ma akalla sun yi hawa ne runduna guda domin sun haura su kusan 50. To a cikin ɗan watanni kaɗai zaka ga an yi irin wannan abun wanda an kashe fiye da mutum kusan 160 a ɗan rukuni kaɗan a irin wannan. To kaga matsalar ba za mu iya cewa ta zo ƙarshe ba, tana ci gaba ne da hauhawa, wanda dole ne yanzu kamar yadda muka jije ra'ayikan 'yan garin gwamnati ta tashi tsaye ta ba da himma domin kawo ƙarshen wannan matsala. Matsalar gaskiya tana buƙatar gaba ɗaya a ba da hankali a kanta kamar yadda ita gwamnatin tarayya ta ba da hankali a kan maganar harkar Boko Haram ɗin nan, saboda su ma waɗannan al'umma 'yan Najeriya ne kuma suna da buƙatar su samu kyakkyawar rayuwa, kuma suna buƙatar su ma a dinga damawa da su a cikin al'amuran yau da kullum. To yau ga masifa ta same su, duk inda kaje ka same su zaka gan su ba su da kwanciyar hankali. Baƙo in zai wuce ana ɗari-ɗari da shi, ballantana ko mota ko mai mashin in ba a san mutum ba an yi ta zuba maka idanu kenan kamar ka ce ar jama'a su zuba da gudu. To gaskiyar magana wannan matsala ne ina ganin matsala ne da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tattaro hankalinta ta sa musamman jihar Zamfara, da a yanzu za mu iya cewa Allah ya mata ni'ima ko baiwa da ministan tsaron Najeriya, wanda shi kansa ministan tsaron Najeriya ɗin ɗan jihar Zamfara ne,
wato shi Brigadier General Warson Ali
ɗan Ali. Alhamdulillah, idan ka kalli jihar Zamfara a fannin tsaro tana da muhimman mutane, tsohon aiki da ya gabata dan jihar Zamfara ne, tsohon ne ba shugaban kasa shawara a fannin tsaro dan jihar Zamfara ne. To kaga jihar Zamfara ta samu wasu mutane da ya kamata su san matsalolinta kuma su taimaka a magance matsalar, amma matsalar har yanzu gashi tana ci kamar wutan daji. The Voice of America.
Aka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma rabaran Ubala Nuhu na Ekuwa kaga dama Bauchi ga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka, wanda kamar yadda aka sani rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu, musamman a yankin arewacin Najeriya. Duk wanda aka kama da laifi, to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai, a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe yake cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma karancin zumu, wato ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin wato girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kullun yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba. To kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu, muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai bukaci cin abinci, zai bukaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka
don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Fatan mu shine Allah ya sa idan kunna yaji dake ya tsira, kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya samu dace.
Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce zaman lafiya da girmama juna da hakuri ne maganin komai.
Jama'a ina muku sallama, ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a cewa babu ci gaba da zamu samu ba tare da zaman lafiya ba. Sannan wani abun da ya dauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana akan shi a wannan kasar wanda hankalin kowa ya koma akai, kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi, shine wannan yanayi da muke a wannan kasa. To ina so in yi kira ga ƴan majalisa da tawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan kasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka, saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu, ina so in kira ƴan majalisa da su fitar da san kai, su kawar da dan bangaranci, su kawar da bambancin kabila ko na addini, su kishin kasan nan ba su kishin kansu ba. A jama'ar Najeriya ina son mu sani, musamman ƴan majalisa, kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala. Dole sai mun dukufa ga addu'a, mu yi addu'a fiye da yawan maganganu, fiye da yawan hayaniya. Abinda mu malaman addini muke kokarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya. Sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati kuma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su kaunaci talakawan ƙasa, za kuma su kaunaci Najeriya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan. Maganar rigiman addini ya yi sauki. To muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su kara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore. Ga abin da yake ci mana kowa a ƙwarya, musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa, shine rikicin makiyaya da kuma manoma. To ina roƙon manoma da a san inda burtali yake, a san inda labi yake, da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji. To a kula da inda burtali yake, su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya. Muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a. Don haka ina roƙo bari ƴan majalisan ƙasar nan su taimaka mu samu dawwammamen zaman lafiya. A yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa, ina ganin ƙarya yake yi. To domin ɗorewan zaman lafiya shine sai mu fitar da san zuciya, mu fitar da san kai, mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana. Karshe ina cewa mu dubi Allah. Na gode. Sunana Rabran Ubale Nuhu Ibrahim, Ikwacoc No. 2, Rafin Zurfi, yankin Birshi Gandu a jihar Bauchi. Na gode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.